آمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wani a jaddada da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da huwacewarsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta asabar muka hada wannan bigire mai albarka ci gaba darasin da muke a wannan littafi na al-wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na Dr. Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa. Muna cikin kitabun nikah batu akan talaqus salasi. Mun ji hadithin Abdullahi dan Abbas wanda Muslim ya rawaito, manzon Allah wato Abdullahi dan Abbas yana cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin Abubakar Siddiq da ma farkon khilafa na Umar ibn Khattab shekara biyu, duka sakin da aka yi shi saki uku lokaci guda ana ɗaukansa a matsayin saki ɗaya ne. Lokacin Umar ibn Khattab, Allah ya ƙara masa yarda, shi ne ya ambaci cewa inna nasan qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi ana, mutane sun yi ci da zuci suna gaugawa cikin al'amuran da suke da jinkiri a kansa. Wato an ba mutum dama ya yi ɗaya wanda ɗayan ta isa ta raba, sannan in abu bai daidaita ba ya sake yi daga baya, sannan kuma ya sake yi daga baya. Yanzu kuma duka sai ya guwa masu guda uku a lokaci guda. Umar ibn Khattab don haka sai ya ce falau an bainahu alaihim, bama wanzar musu da wannan hukuncin ba, duk wanda ya saki uku lokaci guda sai a tabbatar masa saki uku. Fa an bahu alaihim, Umar ibn Khattab sai ya wanzar kamar yadda ɗan Abbas ya ba da labarin. Da haka sai ya zamanto daga lokacin Umar ibn Khattab duk waɗanda sun kai saki uku lokaci guda Umar yana tabbatar musu da wannan hukunci. Haka kuma abin ya yi ta tafiya. Malam ya ce wa ra'ayi Umar hadha ijtihadun minhu radiyallahu anhu, wannan fahimta ta Umar ibn Khattab ijtihadi ne shi da ya yi, saboda yana ga mutane suna yin gaugawa, mutane suna yin wasa, suna kantafi da lamarin sakin a wannan lokaci. Zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane ba su cika yin haka ba, akan yi saki uku a lafazi guda. An rawaito waɗansu ɗaiɗai ko waɗanda hakan ta faru, musamman kamar Rukana, hadithin Rukana wanda shi ne sau da yawa ake kafa misali da shi na waɗanda suka yi saki uku lokaci guda. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa hiya wahida. To amma wannan lokaci da Umar ibn Khattab yake nan, sai ya zamanto mutane suna yawaita yin haka ɗin. Umar ibn Khattab sai ya tabbatar da wannan hukuncin a kansu, cewa duk wanda ya yi saki uku a lafazi guda to za a tabbatar masa da wannan saki uku ɗin. Shi ne nan malam yake ambatawa wannan fahimtar Umar ibn Khattab gayatuhu an yakuna sa'igan li maslahati ra'aha, matukar matogatta abinda za a yi bayani a kai shi ne ya kasance ne saboda wata maslaha wadda shi Umar ibn Khattab ya gani. kamar yadda wasu malamai suka ambata, Umar ibn al-Khattab yana tahziri ne ga waɗanda suke aikata haka. Wato duk wanda yayi sai a hora shi da abin da ya aikata, yacci da zuci a kansa, alhali yana da damar yayi guda daya. Abinda za a yi la'akari da shi shine, idan mutum ya saki daya kuma bai yi niyan ya maida matar ba, akwai hanyar da matar za ta koma wajensa, ta koma ta zama matarsa? Saki daya ya wadatar ya raba tsakanin mutum da matarsa, kuma rabuwa ta har abada in bai yi niyan ya maida ta ko ita tana so ta koma gidansa ba, shikenan rabuwar kuma illa ma sha Allah, ta je ta auri wanda take so, shi ma ya auri wanda yake so. To me ya kawo a yi ci da zucin guda uku lokaci guda? To Umar ibn al-Khattab, kasancewan wannan sakin dama saki ne wanda yake na bid'a, yana daga cikin talaqun ne bid'i. Mutum ya saki matarsa saki uku a lafazi guda, ko kuma ya sake ta ɗaya sau uku a mahalli guda, wannan duk yana daga cikin nau'i na talaqun bid'iyyun. Kaga mutum ya aikata laifi kuma sannan yayi gaugawa na ci da zuci, Umar ibn al-Khattab sai ya wanzar masa da wannan hukunci, kana wannan abun kuma sai ya zama to shine abinda da dama daga cikin malamai suka tafi akai, duk da akwai sabani akan haka. To malamin yace wala yajuzu tarku ma afta bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. To tunda wannan fahimta ce ta Umar ibn al-Khattab, baya halatta kenan abar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada fatawa akan sa a koma zuwa kan na Umar. Wa kana alaihi ashabu fi ahadihi wa ahad khalifatihi, abinda sahabban manzon Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan wannan fatawar ya tafi, kuma sannan sahabbansa ma a zamanin da annabi yake nan akai suke, sannan lokacin khalifansa Abubakar Siddiq shi ma akan haka yake. Wannan ya dunkula maganganu ne a takaice na raddin da aka yi a kayin wannan mas'ala din, saboda magana ce wanda ta rabu kashi biyu. Akwai wanda suka tafi a kayan abinda Umar ibn al-Khattab ya wanzar, daga ciki akwai a'immatul arba'a, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, duka akan wannan suka tafi. Haka ne fahimtar su, kuma haka suka tafi akan fatawar da Umar ibn al-Khattab ya yi. Janibi guda kuma akwai hatta a cikin sahabbai, akwai waɗanda su kuma ba su tafi akan abin da Umar ibn al-Khattab ya tafi akan sa ba. Kuma daga cikin waɗanda suke al-muta'akhirin, akwai waɗanda su ma ba su tafi akan haka ba. Cikin waɗanda suke can na farko, akwai waɗanda su ma sun tafi akan cewa hadithin Abdullahi ibn Abbas din nan shine umda a cikin wannan mas'ala. Musamman abinda suke aunawa akan wannan batu shine janibi guda ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dabbaka a zamanin sa, duk da cewa saki uku a nafazi daya bai yawaita ba a zamanin annabi, to amma dai ana aiwatar da shi. A janibi guda kuma ga abinda Umar ibn al-Khattab shi kuma ya ga mutane suna yi bisa ijtihadin sa, sai ya ce a wanzar musu da wannan, saboda me ya zamanto tahziri, kuma a aiwatar musu da wannan saki uku din ya tabbata, kuma ya zamanto ba'ini. To wannan tsakanin guda biyu ne, waɗansu malamai suka tafi zuwa ga can, waɗansu malamai suka tafi zuwa ga can. Amma idan ka duba abin a ƙarfin ma'aunin sa, tabbas zaka ga idan an auna ma dama wannan abin da Abdullahi dan Abbas ya faɗa, kuma kasancewan shi ne yafi inganci a cikin dukkan hadisan da aka kawo a wannan mas'ala. Kamar misali hadithu Rukana, an samu wasu Abu Dawud ya rawaito, an samu Darqutni ya rawaito, wanda a ciki akwai lafazin da yazo na Abu Dawud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato aka ce istahlafahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya sanya shi rantsuwa shi Rukana, dan yazo wajen manzon Allah ne yake ambata cewa ya saki matarsa Ummu Rukana, ya sake ta saki uku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya ambata masa wani abu sai yayi rantsuwa, yace wallahi ma aratu illa wahida, yace amma wallahi ya manzon Allah bana nufin wannan saki ukun face guda daya. Don haka sai manzon Allah yace hiya wahida, ta zama saki daya. Mun gane ko? To anan ne su waɗancan malamai waɗanda suka tafi akan fatuwar Umar ibn al-Khattab suka san madan fara, suka ce ashe kenan har a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya sanya Abu Rukana yayin rantsuwa akan manufarsa tukunna sai wanzar masa akan wannan manufa kenan a fahimtar su za a iya neman mutum menene nufin sa a wannan sakin da yayi yana nufin saki ɗaya ne ko kuma yana nufin saki uku ne a lokacin da ya aiwatar amma alayhi hadin shi wancan hadithin Abu Rukana da'ifin hadithi Al-Muhakkikun sun da'afa shi. Ahmad ibn Hanbal ya da'afa shi duk da shi ma yana da riwaya ta Abu Rukana cikin Musnad. Sannan Imam al-Bukhari ya da'afa shi bil ittirab, ya ce hadithi ne muttaribi. Wani waje an ce talaka Abu Rukana ta Umma Rukana ta salasan, wani waje aka ce albatta. To don haka sai ce hadithi ne wanda yake muttaribi inji Imam al-Bukhari. Shaykh al-Islam al-Mutaymiyya yana cikin wanda shi ma suka da'afa shi wannan hadisi domin matafiyarsa ya karfafa musamman almajirinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya yi dogon bayani cikin littafinsa al-Hadi wato Zadul Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad akan ita wannan mas'ala ne kamar yadda da yawa daga cikin malamai duk abin da zaka ga suna karfafawa shine janibin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai ya aiwatar sai zamanto shi ne umda ba abinda Umar ibn Khattabi ya yi ijtihadi alhali ijtihadin da ya an samu sahabban da suka saba masa ijtihadin domin akwai sahabban da ba su gamsu da abinda shi ya yi ba in ma har misali a zamaninsa sahabbai sun gamsu akan abinda ya aiwatar to ina kuma ga sahabban da suka rasu kafin wannan lokaci ina sahabban da suka rasu tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin Abubakar Siddiq ina ma in addu sahabbai sun gamsu da abin da Umar ibn Khattab yayi ina za a auna shi da fatawar da Annabi ya bayar sallallahu alaihi wasallam mun gane yadda girman ma'auni yake ko to ala ayi halin idan mutum ya saki matarsa saki uku a lafazi guda daya ana kirga shi a saki guda daya amma akwai abin da za a yi la'akari da shi kamar yadda Umar ibn Khattab shi ma tabbas ba ya aiwatar da lafazi uku wato ba ya tabbatar da saki uku a lafazi ɗaya a matsayin saki uku don saba wa abinda Annabi ya yi ba abinda malamai suke ambatawa shine ya yi shi ne domin tahziri a horar da shi wanda ya aiwatar da wannan kamar yadda na ambata a baya saki ɗaya ya isa ya raba mai ya isa ya raba aure to me ya kawo guda uku mutane suke ta kan tafi da shi in yace ya saki matarsa sau daya ya wadatar to me yasa zai ce ya sake ta saki uku mun gane akwai wani abu wannan na yawan tuna shi akan wannan mas'ala shekarun baya akwai wanda ya taba zuwa ya same ni ya karanta min labarin yadda suka yi da matarsa ya sake ta saki daya kuma yace da ya sake ta saki daya manya suka sa baki a lafazin da ya fada da manya suka sa baki sai aka sake daidaitawa sai ta dawo yace kuma abin sai bai canza ba yace sai ma ya fi sabanin sai ya wuce na baya abubuwan da suka sabba baya sakin sai ma ya sake tabarbarewa sama da baya yace sai mata saki uku to shine ya zo waje na ne yana da yawan fatawa an ce saki uku a lafazi daya a matsayin saki da yake a lokacin sai ya ce eh akwai a fahimtar da ta tafi a haka sai na bashi fatawa irin ta Umar ibn Khattab nan nace saki uku a lafazi daya ya zama saki uku Umar ibn Khattab ya aiwatar da wannan hukunci kuma sahabbai da dama cikin Madina ba su masa inkari ba kuma shine abinda al-a'immatul arba'a suka tafi a kansa sai na bashi wannan fatawar kuma Allah cikin ikonsa bayan wani lokaci sai na samu labarin ya maida matarsa kenan bai amfani da wannan fatawar ya sake zuwa wani waje ya sami irin wanda yake so to ni kuma abin da ne la'akari da shi wato wani fiqhu na fitar irin kusan wanda Umar ibn Khattab ya fitar da farko yace ya sake ta sake daya haka ne kuma sai yace mun sai manya suka sa baki sai aka ya maida ta haka ne ko sannan yace abun kuma sai ya ƙara tafarbarewa sai mata sake uku sai ne fahimta a ciki nace a abinda yasa na bashi wannan fatawa me ya saka yanzu bai yi saki dayan ba wancan saki na farko da yayi saki daya yayi kuma saki dayan ya raba su inda ba dan manya sun sa baki ba da ba za su ta komo ba amma dalilin manya sun sa baki yanzu ta dawo to da abun ya sake tabarbarewa sai yayi uku me yasa bai yi daya ba sai na fahimci yayi uku ne dan kar ma manya su sa baki balle ta sake dawowa mun fahimci batun to sai na gina kan innamal a'malu binniyya duk ban san niyyarsa ba kuma bai furta ta ba amma kawai sai mun fidda wannan fikihu to sai na dauki fatawa ai fatawa tana canjawa da canjawan zamani a yanzu in kace wa mutane saki uku saki daya ne yadda ake kan tafi da sakin nan an dinga yin sake nan haka za a yi tai ko yayi shi da nufin albatta ne to tabbas saboda fatawar da za a bayar zai ce yanzu saki daya ne shi yasa akwai wanda in yazo shi za a iya ce masa saki uku saki daya ne akwai wanda circumstances kuma za a ce masa saki uku ne ni wannan shine fahimtar da nake wallahi ta'ala a'lam Allahu a'lam bis-sawab rabi'an bangare na hudu min haifar waja'atu wa adamuha saki yana rarrabuwa ta bangaren yadda ake yin kome akwai sakin da ake samun daman yin kome akwai saki kuma wanda bai bada damar yin kome ba yace at-talaqu imma raji'un wa imma ba'in shi saki ko dai zaman to raji'i wanda ake iya yin kome wa imma ba'in ko kuma zaman to mai nisan tarwa ba a iya yin kome wal ba'in shi kuma wannan ba'i ne imma an yakuna bainunatan sughra aw kubra ya kasu kashi biyu ko zamanto nisan tarwa ce wacce take karama ko zamanto nisan tarwa wacce take babba don haka saki ya kasu ta gefan damar yin kome ko rashin yin kome kashi biyu kenan akwai sakin da in an yi za a iya yin kome bisa sharuɗan sai in ya cika kome yana da wasu sharuɗa waɗannan sharuɗa kuma sun hada na farko dai matar da ake dukuli da ita nan ma mahallul khilaf ne a tsakanin malamai wanda ake dukuli da ita da wanda ba a yi dukuli da ita ba duka sun daidaita akan cewa matar da aka aure ta ake dukuli da ita ita ce wadda za a iya mata raja'a sharadi na farko kenan idan kuma ba a yi dukuli da ita ba amma kuma ya zamanto an kebe kai an buya mun gane to nan ana amfani ne da shaidar da suka bayar in tabbas ba wani abu da ya faru a tsakaninsu dukkan su sun ambata ba abin da ya faru koda ku a ce sun samu khulwa ke banta to wasu malamai sun tafi akan cewan irin wannan ba za a yi raja'a akan sa ba akwai malaman da suka ce in an samu khulwa to za a yi raja'a a abin nan in an samu khulwa to irin wannan za a yi raja'a akan sa wato abinda yake bambantawa tsakani lokacin da mutum ya auri mata sai yake banta da ita shin ke banta da ita ya tabbatar da ita a matsayin matarsa ko ko sai lokacin da ya istimta'i da ita sai lokacin da aka yi dukuli idan aka yi dukuli da ita to wannan ta cika ka'ida na farko kenan in an sake ta a wannan yanayin to za a iya yin kome mun gane wanda kuma aka yi auren amma ba a tare da ita ba kuma ba a keɓanta da ita a matsayin kebancewa da zai iya sabbaba wani abu ba to ita wannan idan an sake ta babu raja'a in mutum ya sake ta to ba zai kome ba to kebanta din anan ne shi ma malaman sai suka saba wasu sai suka ce idan an kebanta amma akwai shaida cewa wani abu bai faru ba to ita ma yanzu wannan a matsayin wadda ba a tara da ita bane babu raja'a amma akwai malaman da suka ce idan an kebanta matukar dai an kebanta ko ya ba da shaida ita ta ba da shaida ba abin da ya faru to a matsayin mata take mun gane ko za ka irin wannan suka ce za a iya yin raja'a a inda kawai hukuncin ta ya bambanta sai a waje biyu hukuncin su ya bambanta sun ba da shaida cewa ba abin da ya faru zai iya yin raja'a in ya sake ta dukkan sauran abubuwa suna nan amma ban da waje guda biyu a waje guda biyu ba za a dauke ta a matsayin matar da aka dukuni da ita ba misali a wajen halatta ta ga wani da ya sake ta sau sannan na biyu a wajen haddi mun gane ko misali a ce waɗanda ba su taɓa yin aure ba ne sai ya aure ta sannan kuma sai suka keɓanta da sai keɓanta shi ya ba da shaida ba abin da ya faru ita ma sai ta ambata ba abin da ya faru to ko da kuwa irin wannan yanayi an ɗauke ta tamkar al-madkhulu biha ne al-madkhulu biha kuma zai ba da dama a yi ar-raja'a to amma a wajen haddi a nan wajen ba za a ce rajamu za a musu ba a kan hidimar zina idan sun yi Allah sa bayanin nawa bai ruɗa jama'a ba to Allah sa mu dace to naka daga cikin shara'i na farko kenan shara'i na raja'a shine ya zamanto mata ce al-madkhulu biha wannan shine shara'i wato na farko sannan na biyu ya zamanto kuma ba talaki ne wanda yake ba'idi ba saboda shi dama kishiyan raja'iyyun ne ba'inun kishiyan raja'i ne to ya zamanto ba talaki ne wanda yake ba'idi ba ba'ini din ma wanda yake in ma bainuna wacce take sugra ko bainuna wacce take kubra bainuna sugra ita ce lokacin da mutum ya saki matarsa saki daya kuma har ta gama idda to anan babu raja'a mun gane ko sai dai sabon aure raja'a shine mutum ya ce wa matarsa na maida ki ba kuma sadaki kuma ba a neman amincewarta ba ita ma ba a neman sai ta amince ballanta na waliyinta ko babanta sai ce na maida ki shikenan kawai ko ya faɗa da baki ko kuma ya je shi ya kwanta da ita shikenan raja'a ta tabbata sai dai a kafa shaida ana so idan an yi raja'a a kafa shaida kamar yadda aka kafa shaida a lokacin da aka yi aure sannan shara'i na raja'a shara'i na uku shine ya zamanto ba an raba auren ne bil muhakama ba al-muhakama itan ma kuma tana da faɗi domin al-muhakama din akwai nau'o'in da za a raba aure din a ƙarƙashin muhakama wanda suke mabambanta wato ya zamanto alƙali shine wanda ya raba auren a bisa wani dalili kaga dalilan kuma suna da faɗi dalilan suna da yawa akwai dalili na nushuzi yana sanyawa a raba akwai dalili na ila'i kuma yake komawa yana sanyawa a raba akwai dalili na wanda yake al-mafqud da makamantan irin waɗannan to dole sai ya zamanto ba muhakama ce ta raba ba in har muhakama ne ta raba auren to a nan wajen ba shi da damar raja'a sai a ƙarƙashin muhakama mun gane ko sannan kuma ya zamanto ba khul'i ya kai ba idan khul'i ya kai daga lokacin da ya karɓi khul'i a ran da ya karɓi khul'i kuma sai ya ga kai suka sai sasanta garu da akwatuwan su fa sai sabon aure ba da raja'a ba to waɗannan su ne shara'i wanda suke kasancewa kafin raja'a ya zamanto ya tabbata to janibi guda akwai at-talaqu shine ce imma raja'iyyun wa imma ba'inun mun ji bayani akan raja'i da sharuɗinsa wanda ake iya yin kome sannan akwai wanda yake ba'ini wal ba'inu imma an yakuna bainunatan sugra bainuna sugra shine a lokacin da mutum ya saki matarsa kuma har ta gama idda saki na daya ko saki na biyu wanda kuma ba kulli ba ba wanda aka rama karkashin muhakama ba kuma wato talaku wanda yake raji'i duk da dama na muhakama shi wannan babu daman yin raji'a ya saki matar saki daya ko saki biyu sai bari har ta kammala idda bai ce ya maida ta ba mun gane ko to wannan shine bayuna amma sugura karama yana da dama a yanzu ya shiga cikin zawarawa kuma ya maida ta yana da dama su daidaita tsakanin su amma fa sai an sake bada sadaki kuma an sake yin me dauran aure an sanya wato an yi siga da shedu bayuna sugura kenan wacce take bayuna kubra ita ma ba dama ayi raja'a a ciki ita ce wanda mutum ya saki matarsa saki na daya saki na biyu saki na uku shine wanda aka ce fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghayru ko kuma lokacin da mata wato mutum yayi wa wannan shine dai babba eh lokacin da mutum ya saki matarsa saki na uku to wanda ya zamanto bayuna kubra kenan tayi nisa babban nisa dan sharadin har sai tayi aure wanda yake ingantacce kuma shi ya tara da ita kuma an yi zama ingantacce wani dalili ingantacce yasa aka raba auren ba wai kisan wuta da Hausawa suke fada wai kisan wuta kuma wannan shegantakar kisan wutan ma yafi yawa anan ko Allah ya shirya da mu to malai yace at-talaqul waji'i huwa talaqul madkhul biha fi ghayr muqabilati malin wa lam yasbiquhu talaqun aslan aw kana masbuqan bi talqatin wahida talaqi wanda yake raji'i yace shine saki a saki matar da aka tare da ita ma'ana matar da aka yi dukuli da ita sai ghayr muqabilati malin kuma sakin da aka yi mata ba an yi ne saboda wani kudi da ta bayar ba khul'i kenan ba khul'i bane wa lam yasbiquhu talaqun asla kuma wani saki bai rigaye shi ba aw kana masbuqan bi talqatin wahida ya zamanto saki ne na daya ko kuma saki na biyu shi da abin da ake nufi wa lam yasbiquhu talaqun aslan ya zamanto babu wani saki da ya rigaye shi yanzu shine sakin farko to ana da daman ayi raja'a aw ko kuma kana masbuqan bi talqatin wahida shi wannan sakin wani saki guda ɗaya tak ya rigaye shi yanzu shi ya zama na nawa ya zama na biyu wato maimakon ya ce maka saki na ɗaya ko saki na biyu ne sai kawo shi ta wannan sigar wato sai saki na ɗaya ko saki wanda yake na biyu kuma matar da aka yi dukuli da ita kuma sannan ba khul'i ne aka yi ba abinda bai ƙara a ciki ba shine muhakama qala ta'ala Allah madaukaki yace at-talaqu marratan shi saki karo biyu ne marratan na ɗaya ne da na biyu ayi na farko ana da wannan dama in an koma ayi na biyu ana da dama ayi kome to in aka yi kome fa imsakun bi ma'rufin ko dai ya rike ta yadda shari'a ta sani da kyautatawa kenan aw tasrifun bi ihsan ko kuma rabuɗe ta da kyautatawa wato bayan da aka yi saki na ɗaya na biyu aka koma to ko dai a ci gaba da zama ne zama mai kyau ko kuma in aka rabu da ita to shikenan rabuwa ce wacce take mai kyau sai dai ta auri wani bane ya ce wal mutallaqatu talaqa raji'iyan zawjatun ma damat fi iddatiha wanda aka sake ta saki na raja'a saki na ɗaya ko na biyun kenan ko wannan kuma ba kulli ba aka ce zawjatun tana na matsayin mata ma damat fi iddatiha matukar tana cikin iddarta ba ta riga ta gama idda ba وذات حال طلقة رجعية في عدة كحالة الزوجية haka mai tufa ya fada ko wato yanayin mace wanda aka sake ta saki na raja'a kuma tana cikin idda matsayin ta tamkar matar aure ne ba su gaban mace shi saka a wannan yanayi tana da ciyarwa tana da shayarwa tana da wajen kwana duk kai zaka bata sai dai sharadin da Qur'ani ya ambata in sun zo da alfasha wacce take bayyananniya kamar yadda Qur'ani ambata illa ayatina bi fahishatin mubayyana kuma irin wannan yanayi idan mai gida ya rasu shikenan za ta ci gada sa dan dama matsayin mata ne igiyar mutar ga ta kunce ba dan yana da dama yanzu ya ce mata dawo to shi saka ita wanda aka sake ta saki wanda yake na raja'a tamkar mata take bambancin kawai shine ba kusace ta ba amma da zaran an kusace ta to yanzu kuma ta sake komawa halinta na baya ma'ana matsayin ta kai na baya wani zawjiha haqqu muraja'atiha fi ayi waqtin sha'a matar da aka sake ta kuma saki ne na raja'a mijinta yana da haƙƙin ya maida ta fi ayi waqtin sha'a a kowane lokaci ya ga dama ma damat fil idda matukar dai tana cikin idda bata kammala ba in dai tana cikin iddarta bata gama idda ba to shikenan zai iya maida ta kuma wannan damar fa shi kadai aka bawa ita ma ba a ce sai ya shawarce ta ba ballanta na kuma iyayenta sai dai ya sanar wala yushtarat ridaha ba sharatan ta wai sai ta yarda ba ya sake ta shikenan sai ce ni ba na mai da matata a ce masa a'a ai da sake baban ta yace a'a ko wani wan ta yace a'a ko wani babbanta ce ba za ta koma ba ballanta na waje ya duko ta ce ba za ta koma ba a to sun saba wa shari'a miji yana da haƙƙin ya ce ya mai da matarsa kuma daga ya mai da matarsa har a wajen Ubangiji ta komu shi ya ba shi wannan dama wala yushtarat ridaha wala idhnu waliha ba a neman izinin waliyinta qala ta'ala Allah ne ya faɗa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in wato waɗanda mata waɗanda aka sake su yatarabbasna za su yi jiran dago bi anfusihinna ga tsarewa kawunansu ba za su yi aure ba tukunna tunda an sake su thalathata quru'u wato qur'i uku wannan kuma ba wai sai mai talaki raji'i ba kar mu ganin ana magana akan talaki raji'i musammata shine kawai ke da wannan hukunci yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'u ammun ne fir waji'iyya wal ba'ina dole sai sun yi wannan wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna baya halatta ga su matan da aka saka aka ce su zauna su yi wata ukun nan ko jini uku ko tsarki uku kamar yadda zamu ji bayani dai a bisa fahimtar da magabata suka yi to baya halatta a gare su an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su koyi abinda Allah ya halitta a cikin cikkunansu idan har ya zamanto a lokacin da aka sake ta tana da ciki kar ta koyi kar ta munafurci kawai ta zauna ta yi wata uku ita a matsayin cewa ai ta yi al'ada tunda ba wanda zai je ya ce zai gani ko su mata su shaidar su ne ake dauka abu ne wanda ya shafe su ta ce yanzu ta yi al'ada tana al'ada ba wanda zai karaita ta ta ce a siyo mata ta sa a siyo mata pad ko tana ta daurawa a kunshi a leda a jefa a cikin shadda ba wanda zai karanta ta koda kuwa ba gaskiyar ta yi ba wala Allah tana da ciki sai ta koye saboda ita ba ta son zama dogon zango matsala musamman cikin da bai bayyana ba to kar ta yi haka kar ta yi hainci sannan al'adar ta su ma kar su koye ta wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, baya halatta gare su su koyi abinda Allah ya halitta a cikin cikunansu, cikin mahaifansu. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, amma fa in har sun kasance sun yi imani da Allah da ranar lahira, wanda ta yi imani da Allah da ranar lahira ba za ta yi irin wannan hayincin ba. Amma in ba ta yi imani da Allah da ranar lahira ba, to sai ta yi wannan hayincin tunda ba ta tsoron Allah. To sai Allah ya ce wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha, kuma wato wa bu'ulatuhunna mazajansu ba'al kalkaldi kenan shine ba'al, to na ana nufi mazajansu ahaqqu bi raddihinna fi zalika, su suka fi cancanta kaga an basu ahaqqiya ahaqqu bi raddihinna fi zalika. Nan ba ana nufi cewa wani yayi tarayya da su a wannan yanayin bane, ba wanda yake tarayya dan matar da take bata gama idda ba, kuma talaqi raji'i, wa yake da ikon kuma yin tafiyar matar wannan fa yanzu bata igiyar bata gama tsinkewa bata, tana nan a hannunsa gam sai ya sake ta, in ya bari ta ta fito shine aina mana kutance kamar raƙumi ne ko a daura masa igiya guda ɗaya amma kulli uku, kamar raƙumi ne sai ka daura shi da igiya, an kulla ɗaya akan ɗaya, an kulla ta biyun, an kulla ta uku, mutum sai ke riƙe da igiyan farko. Ai igiya ɗaya ce amma kulli uku ko, to sai kulli na farko sai ya kunce, raƙumi daga ya ji cewa ba a riƙe yake ba tafiya zai. To kaga daga lokacin da na farko ya kunce cap sai a kama na biyun ko, an yi raja'a kenan. Amma a lokacin idan har ka bari raƙumin ya soma tafiya, ya soma tafiya, ya fahimce ya yi nisa, wani sai ya kama, mun fahimci abin ko, wani sai ya kama. Yanzu kana da mutum yana da daman ya kama igiyarsa tun da wuri, amma sai ya bari har ta yi nisa, ta gama idda, ya shiga cikin zaurawa ta ce ita ba ta yadda ba, kaga sai wani ya kama. To amma in ta kunce sai kama, garaje ya saka kuma igiya ta biyun ta sake kuncewa, nan ma cab ya kama ta uku, wadda take daura a jikin kafar sai ta kunce, yanzu akwai sauran igiya. To kaga sai ka dauke shi kamar haka. To don haka wacce take karkashin aure aka sake ta, kuma saki ne wanda za a iya kome, nan da aka ce wa bu'ulatuhunna ahaqqu, an kawo adatu tafdil, ba wai ana nufi akwai wanda yake wani haqqiya ƙasa da nasu ba ne, a su ne kawai suka cancanta, bi raddihinna su yi kome fi zalika cikin wannan lamarin, in aradu islaha, in har suna nufin a samu kyautatawa. Kaga kenan nan da aka ba su dama su yi kome, kar ya yi koman don ya cutar da ita, ma'ana don an ba shi dama cewa shi kadai ne yake da wuka da nama wajen yin kome, ita ma ba a neme sai ta yarda ba, balle ba banta ko wani daban, kar ya yi amfani da wannan damar da aka ba shi don ya cutar da ita. A komen in har ana nufin kyautatawa ji Allah, Allah ya samu dace. To wanda yake ku dama ba'i ni shi wannan sai an sake kulla aure, in bai nuna sugura ne ko kuma sai ta auri wani mijin daban in bai nuna kubra ce. To al-khul'u, ga hukunci akan khul'i, wanda shi raba aure ne shi ma, amma menene matsayinsa, a matsayin saki yake koko a matsayin alfasku ne, at-talaqu ne koko alfasku? To nan ma sai malamai suka yi bambancin fahimta. Ta'rifu, abinda ake nufi da al-khulu, al-khulu lugatan ma'khudhun min khala'a thawba idha azalahu, khala'a cirewa shine abinda ake nufi, an rike shi ne kamar a ce khala'a thawba, ya cire tufa, idza azalahu in ya kaudata, khala'a thawba idza azalahu, to shine al-khulq cire abu kama a ce ai a khala'atil mar'atu min libasi zawjiha mace ta curu ta kwabe daga jikin tufar mijinta ta kwabe kanta daga tufar mijinta da ya mata kama misali a faɗi haka لأن المرأة لباس الرجل دوما إتمتشي سترة تم مجي والرجل لباس لها شما مجي سترة نيجما تسا قال الله تعالى الله يتهن لباس لكم وأنتم لباس لهن أي سما تسا سترة كنة سنا سترة تيكو كما سترة ني دوما سأكا كاو تمكر دايا سترة نيجا دايا دوما إتمتشي ita take da wannan haƙi na khul'i ba miji ne ba a hannun miji yake ba a hannun mata ne duk da dai amincewar a wajen miji ne to amma ita ce take initiating abin to yanzu kaga wannan libas din da aka ce wa antum libasul lahunna ita sai tace ba ta cire wannan riga mijin sai ya aminta shikenan al khul'un kenan in qana'at min libas zawjiha وعرفه الفقهاء ما لم يكن سن باشي تعريفي بانه فراق الرجل زوجته ببدل ياخذه منها ويسمى فديه وافتداء سن باشي فسر اكن cewa shine mutun ya rabu da matarsa bibadalin abisa wani musaya ياخذه منها da zai amsa daga wajenta ta ba da misaya ne sai ya amshi musayar ta ba da musaya tana so ta fanshi aurenta ta fanshi aurenta sai ta bashi madadi na wani abu shi kuma sai amshi madadin to shikenan wa yusamma fidyatan ana kiran sa fansa awiftida'an ko kuma fansuwa mashru'iyyatuhu abinda shari'a ta faɗa a kansa idza shtadda al-khilafu bayna az-zawjayn idan sabani ya tsananta tsakanin ma'aurata walam yumkin at-tawfiq bainahuma daidaito bayu ba tsakanin su domin ba a sanya khul'i haka kawai ay khul'i shari'a ta ce a mace haka kawai ba laifin fari ba na baki kawai ta ce kuli a ba'asu sai in har akwai sabani asalin wannan kuli na farko ya faru a kansu matar Thabit bin Qais to kaga ba wani sabani ne ya faru a tsakaninsu ba amma sabani ne a ma'ana saboda jita ba ta kaunarsa ka san in ku mace ba ta san mutum ta ji ta tsane shi a zuciyarta to zama ba zai yi ba yau in ta kullo da wancan gobe kuma za ta kullo da wani kaga zai kawo sabani ya faru kenan to shi yasa ka ita tana godan kar a kai wannan gandun shi yasa ka ta nemi a raba su to don haka idan sabani ya tsananta tsakanin ma'aurata walam yumkini at-tawfiq bainahuma kuma daidaito bai yiwu a tsakaninsu ba musamman idan abin ya kasance ta janibin ita matar ba wai ana danne mata wani haƙƙinta ba ne ba nushuzi mijinta yake mata ba yana cika mata dukkan haƙoƙin da ya kamata a cika amma ta janibinta ana samun matsalar da ita ta kasa daidaita rayuwarsu ta gudana ita da shi wa ragabatil mar'atu fil firaqi matar ta buƙaci ita su rabu da mijin jazalaha ya halatta a gare ta shari'a an tafdi nafsaha min zawjiha bi malin ta fanshi kanta daga wajen mijin nata da wata dukiya da za ta bashi ta'awidan lahu wanda musaya ne gare shi an dararin ladhi yalhaquhu bi firaqiha cutar wadda za a sabbaba masa a dalilin rabuwa da ita haka kawai mace yana zuwa da matarsa tace ita sai ta rabu da shi ai kaga za a cutar da shi ko za a cutar da shi to shi saka sai aka ce tunda ita ce ta tsira abin to sai ta bashi fansa me saka ba a ce mace ita kuma idan mijinta ya tsira sakatta ya bata fansa ba na daya saboda ba ita take biyan sadaki ba miji idan za a yi aure shi yake kashe kudi ko ba gaba ne mace tana kashe kudi ne ba ku ban labari ba ba ta kashewa musamman ma budurwa zama kawai za ta yi abinta ba manta ne zai ci wahala da sauran dangi manta ta yi ta zigawa sai an yi kaza an yi kaza a sha wahala an goshi ma yana can yana haji yana yin kaza yana yin kaza to kaga ita ba matsala dama ita ba ita take kashe kuɗi ba in za a aura ko ba a kallafa mata dama ciyar da mijinta ba ita ciyar da ita ake in ta zo gidan ita ci da ta za sannan kuma lokacin da aka zo aka rabuwan ma Qur'ani ya ce a mata mata'i famatti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu an ce a mata mata'i to kaga ita ba ta da matsala to miji haka kawai shi sai ta zalube ta tafi ta bar shi kawai a tunda ita ta tsira abun ba shi bane sai ta bashi fansa da za a sassauta masa cutar wadda ta faru gare shi kana ta'ala Allah ya ce ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الله تعالى sai yake ga maza mazaje wala yahillu lakum baya halatta a gare ku an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a ku amshi daga abin da kuka basu ku amshi wani abu daga abin da kuka basu lokacin da mutum ya zo ya bawa mata sadaki mai yawa kuma sannan idan ya zo shi zai rabu da ita a ce ya amshi wani abu a wajenta Allah ce kar ya amsa mutum ya saki matarsa ba shi ba cewa ba ni kaza ba ni kaza mun gane ko ba shi ba cewa ba ni kaza ba ni kaza malamai suke sabani abinda aka bayar na kyaututtuka fa ba sadaki ba ya mata akwati ya tara kaya yana cikin sharadi ne baya cikin sharadi shi yasa kansa in ya kuka ma da gangan yayi a to waye ce mara yayi kuma sai aka rabu ga wasu tira man ma ko dinkawa ba yi ba sai ya ce a biya shi ta ba shi kayansa to shi ya sake ta tabarru'i ne ka yi kyauta kuma ka koma baya ka amshe ai bai halatta ba ko uba dai in ya kyauta a ɗansa yana da daman ya karɓe kayansa amma kai ka yi ma wani kyauta kuma ka dawo ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kal a'idu ala qayhi kamar wanda ya har rasuwa ne ya koma yana ci kuma kaga baya halatta don haka idan ka riga ka mata kyauta ba zan ka amsa ba duk da dai nan ana magana ne a kayin sadakin da aka basu wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah to na istithna'i illa an yakhafa sai dai idan miji da matan suna fargaba Allah yuqima hududallah ba za su tsaye da iyakokin Allah ba akwai matsala zamantakewan ba zai yiwu ba musamman ita ce ta buƙaci a rabu to kaga shine nan an nuna ashe ya halatta ku amshi wani abu shine ayat take nuna ta ce wala yahillu lakum an ta'khudhu amma sai kace illa sai dai inda ya halatta ku karba Allah ya kima hududallah sun kasa tsaye da iyakokin Allah a kayan al'amarin aure kuma matar ta buƙaci ita tana son ta kwanci kanta to anan sai ka amsa daga cikin abin da ka bata in ma sadakin kansa ka amsa in ma ƙasa da shi ka amsa in ma sama da shi ka amsa nan dai mafhumi anan yana nuna tamkas sadakin zaka amsa wa in khiftum alla yuqima hududallah amma in kuna fargaba ba za ku tsaye da iyakokin Allah ba ta buƙaci kuma ta fanshi kanta fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi kaga sai aka gini kuma akanta kaga ba ce fala junaha alaihi ma fi maftadaya bihi ba fi maftadat sai aka gina akanta ita daya babu laifi a gare su miji da matansu yarjejeniya fi maftadat bihi cikin abin da ta fanshi kanta da shi kaga nan kuma ba masa kaidi ba ko ko an masa kaidi ba masa kaidi ba shi yasa ka wannan da aka ce fi maftadat bihi yana iya kasancewa daidai da abin da aka bata sama da abin da aka bata ƙasa da abin da aka bata gwargwadon yadda yarjejeniya ta kaya shikenan sai ayi khul'i khul'i ya halatta an yi shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khul'i na farko shine abin da yazo a wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo an ibn Abbas radiyallahu anhu ma kala Abdullahi dan Abbas Allah ya rada da su yake cewa جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تر ثابت دان قيس دان شماس تجي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيتجي يا رسول الله يا من زن الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق نيبانا زرقان ثابت أو ترواية ما أعتم دم أنا صدق an kimo anan ba wai ina yin ramuwa ne saboda Thabit ya mun wani abu shi yasa nake nema ya rabu da ni ba ba daya da yi mun laifin komi ba ba na ganin sa aibin sa dangane a cikin addinin sa wala khuluqin ko tabi'ar sa illa anni akhafu al-kufra sai dai ina tsoron aikin kafirci wata riwaya walakin akhafu al-kufra fil islam ina tsoron ni gashi ina cikin musulunci kuma da aiki irin na kafirai butulci saboda an ce shi Thabit damimun in an ce damim mutumin da bai da kyau har ma take cewa wallahi ya rasulullah la makhafata Allah idza dakhala alayya sha'i la makhafata Allah labasuktu ala wajhihi ba dan tsoron Allah ba idan ya shigo waje na sai in ji kamar ne kakin tofa masa fiska kaga kiyayya ta yi nisa to wanda take tsoron za ta yi haka to fa in ba a raba ba za ta yi haka ko ba haka ba to abinda take tsoron kenan da yake baiwar Allah ce shi yasa tace akhaful kufra ina tsoron kan ne aiki irin na kafirci to tunda har an kai wannan gandu annabi ya fahimci yadda matsayin ya kai tabbas kiyayya ta shiga cikin zuciyarta game da mijin ba ta san sa in kuma aka ce a rarashe ta a cigaba da zama to za a ga abin da ba a so ko ta cutar da shi ko ta cutar da kanta ko kuma ta aikata wani abu wanda yake ba shi ake so a gani ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fataruddin alaihi hadiqata zaki maida masa gonarsa wannan ba yana nufi cewa iya sadakin da aka bayar shi ake bukata a bayar ba wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci ita wannan matar ba ta da wata dukiya in ba wannan sadakin da aka bayar ba
to shi saka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaki maida masa fa kana sai tace na'am wala alla cikin hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga idan aka maida gonar wannan zai fi sauki ya sassauta masa zuciya maimakon ayi yarjejeniya akan wani abin da bai kai shi ba ko kuma a ce za a baya sama da shi wala alla batta to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaki maida masa gonarsa fa qalat na'am tace eh faraddat alaihi sai ta maida masa wa amarahu fa faraqaha sai annabi ya masa umarni ya rabu da ita to at-tahdhir minhu mun da ji cewa shari'a ta ba da dama a mace idan al'amari yaki cinyewa ta nemi hul'i a wajen mijinta kuma idan ta nemi hul'i a wajen mijinta a bisa dalili wanda yake karbabbe an ce ana lazumtar masa ce wasu malamai sun ce za a yi ijibarin sa wasu malamai sun ce a'a ba za a yi ijibarin sa ala ayi halin dai duk wanda hukunci ya je wajensa ana so a yi la'akari da maslaha ne sau da yawa sai kaga hukunci akwai wanda yake baya canzawa a kowane irin yanayi akwai kuma hukunci wanda gwargwadon yanayin circumstance sai kuma hukuncin ya canja musamman ahkamu wanda suka ta'allaka da ijtihadi ana la'akari ne da yanayi alfatwa ta tagayyaru بتغير الأزمنة والأمكنة يناي زامني يناي نلوكتي زي إسان يوافتو أتشنجا أئر مدانا حكا يفارو أزامن دا سوسي حتى ألوكتي منظم الله صلى الله عليه وسلم أقوى ودان دا إنسان يكلا النبي يقع أبن ديك يمسك نتحذير ما دام بحدي بني كما إذن wasu ne su kuma ga abin da ake musu ba kawai yazo shi yayi fitsari a jikin masallaci annabi ya ce ko tarikar a masa amma wani idan yayi abin da yake kasa da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa tsanani Umar ibn al-Khattab ya ga wadansu mutum biyu suna ta daga sauti a masallacin annabi sai ya ce a kira masa su daga ina kuke sai suka faɗi wani kauye can nesa sai ce da kun ce mun ku mutanen gari ne da na muku duka kaga ashe kenan hukuncin ya canja saboda su yanayin su aka yi la'akari da shi to don haka shi ma a yanayin hul'in sai ya tafi a haka akwai wanda za a iya tilasta shi ya amsa akwai wanda ba za a tilasta shi amsa ba wallahu ta'ala a'lam ana da yin kashedi dangane da mata ana kashedi ma mata dangane da hul'i an tsaubana an samu daga tsauban Allah ya yarda da shi kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma imra'atin sa'ala zawjaha talaka dun matar da ta ce mijinta ya sake ta min ghairi ma ba'sin ba da wani laifin komai ba ba dalili mata sabi da mun kai su da dalili kiyayya ce kuma ta yi tsanani kuma ta kasa jurewa kuma tana gudun abinda zuciyarta take saka mata karfata yi me abinda zuciyarta ta saka mata da tofa masa kaki a fuska karamin kenan eh za ta iya yi tace ba dan tsoron Allah ba da nayi haka kaga zuciyarta tana kaga mata wani mummunan abu kenan alal aqall dai ta tofa masa miyau to shi tana da dalili saboda kiyayya to amma duk wata mata da ta roki mijinta ta ce wa mijinta ya sake ta ba da wani dalili ban ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa haramun alaiha ra'ihatul janna kanshin aljanna haramun ne a gare ta kashedin kuma ta akul kika ce wa mijinki wai haka kawai waye sake ki ita yanzu ki ta sake ta wace tsayar take dauka a gidan to wani arzikin ne dama bata dau tsaya ba arziki ta diba wani arzikin ne bata samu ba tunda take nan ciyar da ita ake ƴaƴan da ta samu ba arziki bane to abubuwa suna nan amma har kawai mace in ta huka ce sai ta ce wata tsiyar take dauka a gida suna faɗa ko to Allah shi rantsa su to annabi ya hana kaga khul'i ya shi ma rabuwa ne to kar ta kuskura babu wani dalili ba abin da ya justifying dan khul'in kawai ta ce za ta nemi khul'i dan dai ta tana son canje miji a to ta sa ba za ta ji kanshin aljanna ba dan wata ma dan iya shege sai ta ce za ta yi khul'i a mijinta wanda take so ta canja duniyanci ne ai wallahi tallahi wata ma sai ta ce za ta yi khul'i a mijinta ai an ba ta daman ta yi khul'i sai ta hulɗi a mijinta don ta canja miji wa anhu radiyallahu anhu har ilau daga Thauban Allah ya yarda da shi annin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al mukhtali'atu hunna al munafiqat mata waɗanda suke neman hulɗi a wajen mazajensu su ne munafukai to ne ake nufi ga Qur'ani ya halatta musu wa in khiftum Allah yuqima hududal laiku fala junaha alayhima wa in khafa Allah yuqima hududal lahi fala junaha alayhima fi maftadat bihi an ba su dama nan kuma annabi ya ce al-mukhtali'atu wannan al-munafiqat mata masu neman hulɗi a wajen mazajensu su ne munafukai an shabbaha su da munafukai ne wato wadda har za ta nemi hulɗi ba tare da dalili ba babu dalilin neman hulɗin sai ta nemi hulɗi ta nuna ita ba ta san zama da shi ne ta nuna ita ƙiyayya ne ta nuna ita kaza da kaza ne alhali zuciyarta kuma ba haka bane ta ɓoye wani dalili sai ta nemi hulɗi alhali ta ɓoye wani dalili a zuciya ta yi nifaka ko ba ta yi ba ta yi nifaka dama nifaka shi ne a bayyana wani abu daban ibda'u shay'i wa idmaru shay'in akhar ashi ne annifaka a bayyana wani abu sannan kuma akwai wani abun daban a zuciya nifaka ke don haka waɗannan hadisai guda biyu sun wadatar wajen nuna cewa hul'i fa kada mata su je sai ya zama tilas gaba ta gaba ce tahdhirur rijali min adlin nisa lokaci yayi ko sai mu tsaya nan insha Allah Allah ta'ala ya kai rayuwarmu wani mako ma ɗora abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu al'ada ya ba mu ikon aiki da shi wanda ko muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh